والصلاة والسلام على رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايها كيوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mar saduwa a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da 11 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2424 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 5 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya je idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 155 cikin wannan sura mai albarka suratu Ali Imran yau kuma zamu tashi farkon aya ta 156 ya ayyuhallazina amanu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قدموا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير
ubangije sai ya ayyuhal ladina amanu ya wadanda suka yi imani la takunu kal ladina kafaru kada ku kasance kamar wadanda suka kafirta wa qalu li ikhwanihim wadanda suka rinka fadawa yan uwansu da suke tarayya da su kan aqida ba yan uwa na jini ba yan uwa cikin kafirci yan uwa cikin bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da su idza darabu fil ard yayin da suka ga tafiya ta kama su za su yi tafiya aw kanu guzzan ko kuma suka kasance mayaka za a tafi yaki da su sai su rinka cewa law kanu indana inda sun kasance tare da mu ba su fita ba irin yadda muka makale a gida muka ki fita ma matu ai da ba su mutu ba wa ma kutilu da ba a kace su ba ubangiji ta'ala ce kad mu fadi irin wannan magana wato munafikai ne idan ƴan uwansu za su je yaki ko za su yi wata tafiya ta fatauci sai su hana su fita to idan kun tashi fita akwai tsammanin mutuwa akwai tsammanin haduwa da hadari a cikin yaki akwai tsammanin mutuwa akwai tsammanin hasarar rayuwa la tanfiru fil har kar ku fita cikin tsananin zafi Allah ya ce qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun sai da su wutar jahannama ita ce tafi tsananin zafi inda a ce suna da hankali ko da sun yi tunani an gane ko ma'ana dai ayar tana magana ne akan munafikai da suke hana mutane yin ayyuka na alkhairi cikin ayyuka na alkhairi akwai fita jihadi ubangiji ta'ala ce wa inna minkum laman la yubti anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya iz lam akum ma'hum shahida wa la in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ka allam takum bainakum wa bainahum mawadda ya laitani kuntu ma'hum fa afuza fawzan azima wato cikin ku akwai wadanda suke ja da baya idan za a je yaki cikin ku akwai waɗanda suke ja da baya idan an ce a kashe dukiya don ci gaban addinin musulunci ba sa fa in asabatkum musiba idan kuka fita yakin ubangiji ta'ala ya kaddara mutuwar waɗansu daga cikin ku ko waɗansu suka yi raunuka wanda su a wurin su wannan musiba ce kala ɗaya daga cikin su sai ka jina cewa qad an'ama Allahu alayya lalle Allah yayi mun gata yayi mun ni'ima iz lam akum ma'hum shahida da ban halarci yakin nan tare da ku ba da na halarta kila da ni ne na yi rauni da ni ne na yi hannu ɗaya da ni ne kafa ɗaya da ni ne aka kona gidana ko na rasa motata ko wani abu makamancin haka amma wala in asabakum fadlun min Allah idan ku kuka samu nasara kuka samu ganima la yaqulannaka allam takum bainakum wa bainahum mawadda ya laitani kuntum ma'hum fa fawza fawzan azima sai kaji kuma lokacin mutun na da na sani yana cizon yatsa ina ba da ni aka je yakin sunan da aka samu nima in samu ganimar da za a raba nima a raba da ni duk abin da aka samu nima a yi kasafi da ni wato munafikai ba sa son wahala sun fi son su ji daɗi kishiyar haka mummune kuwa ba su damu da su sha wahala ba matuƙar wajen yaɗa kalmar Allah ne wajen ƙoƙarin ciyar da addinin musulunci gaba ne duk wannan baya damu shi malamai sun tattauna kan wannan aya wa qalu li ikhwanihim idza ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لفظ اذا akan yi amfani da shi ne ga fi'ilin da zai zo nan gaba abinda za a yi nan gaba ba abinda aka riga aka yi a baya ba kamar yadda lafazin iz akan yi amfani da shi ga abinda an riga an yi shi baya ba nan gaba ba to shi yasa sai ayar ta ba da iskali iza darabu fil ardi ga iza wanda take nuna nan gaba abin zai faru ga kuma darabu wanda fi'ili madi ne kaga akwai iskali kenan ai da cewa za a yi wa qalu li ikhwanihim iz darabu fil ardi sai suka rika faɗa ƴan uwansu yayin da suka yi tafiya suka yi shirin yin tafiya aukanu guzzan ko suka je za su tafi wajen yaƙi kaga abin ya faru a baya ne aya ta sauka take ba da labarinsa amma larabcin ayar na nuna ayar ta sauka abin zai faru nan gaba in mun bi zahirin iza ina fatan kuna fahimta to shi yasa waɗansu malamai suka ce a nan gurin da iz da iza ya tanawaba ne ma'ana wani na shiga wurin wani akwai wurin da iz ya kamata a kawo a larabci sai a kawo iza akwai wajen da iza ya kamata a kawo sai a kawo iz kuma duk su bayar da ma'ana ɗaya Allah ya ce a ƙarshen suratul jumu'a wa iza ra'au tijaratan aw lahawan in faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima iza ra'au bayan ku iz ra'au ne ina fata an fahimta an kawo iza a wurin me iz iri-iren waɗannan suna nan a cikin alkur'ani a takaice dai ayar tana nuna hali ne daga cikin halayen munafikai wanda bai kamata mummuni ya samu kansa a ciki ba fadawa danginsa cewa karka yi amfani da dukiyar ka don ciyar da musulunci gaba fadawa abokananka cewa karka fita yaki karka je ai hasaranka fadawa ƴan uwanka da za su fita jihadi cewa kar su fita Allah ya kare alimullahu almu'awwiqina minkum walqa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wa la yatuna alba'sa illa qalila ubangiji ya san waɗanda suke hana mutane fita yaki su kwance maka damarar yaki su kwance maka himma da kwazanka da kake da shi ta hanyar tsorata ka da firgita ka da wadansu kalmominsu da kuma rudar ka dan ka zauna tare da su ka zauna irin yadda su ma suka zauna ubangiji ta'ala ya ce wannan kalma da suke fada li yaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim karshe Allah zai sanya ta tazanto a bar nadama a cikin zukatansu me yasa suka fade ta amma za su yi nadama bayan lokaci ya kure lokacin da nadama ba ta da amfani wallahu yuhyi wa yumit ubangiji ta'ala shine mai daukar rai kuma shine mai kasewa zaman ka na gida baya kawo jinkirin mutuwa fita yaki baya gaggauto mutuwa ita mutuwa ba yadda za a yi ka guje mata tare dai kuke ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makangari ne ai da lamarudu bai mace ba dubi dai Fir'auna wai shine dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bishi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba babu inda zaka je ka gauta mutuwa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyida duk inda kake sai mutuwa ta same ka ko da kana cikin wata ganuwa gini bayan gini katanga bayan katanga tsaro bayan tsaro babu inda mutum zai idan mutuwa ta zo dole mutum ya mutu walan yu'akhkhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah baya yi wa rai jinkiri idan lokaci yayi lafazin li yaj'al Allahu zalika ita ce lamun din da wadansu malamai ke kira lamul aqiba qalu li ikhwanihim hadha al-kalam litakuna aqibatuhum al-hasratu fi qulubihim wan nadama sun fado wancan zance amma karshen al'amarin su sakamakon zancen da suka furta sai sun yi nadama idan sun zo mutuwa amma nadamar ba ta da amfani lokacin da za su yi ta ba wai asalin su sun fada da manufar su yi nadama ba amma sun fada karshen lamarin su kuma zai zama nadama faltaqatahu alu fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hazana iyalin gidan fir'auna sun tsunto annabi Musa sai Allah ya ce li yakuna lahum aduwan wa hazana dan ya zama abokin adawa su suka tsunto shi shine manufar tsuntowar karshen al'amari kuma zai zama abokin adawa su a yanzu suna son shi amma karshen lamari zai zama me abokin adawa gare su ita ce lamul aqiba lahu malakun yunadi kulli yawmin lidu lil mauti wa ibnu lil kharabi ma'ana ubangiji ta'ala yana da mala'ika kamar ya sa wani mala'ika ne kullun cewa yake da mu lidu lil mauti wa ibnu lil kharabi ku haifa dan abinda kuka haifa din ya mutu ku yi gini dan abinda kuka gina din ya rushe manufar haihuwar mu shine dan dan ya mutu ko dan ya rayu manufar ginin mu shine dan ginin ya fadi ya rufta da mu ko dan ya dade amma karshen aqiba ta kowane irin gini shine rushewa karshen aqiba ta dukkan dan da aka haifa shine mutuwa kaga lamul aqiba kenan lidul mauti wa bunu للخراب ديدلا ليكون لهم عدوا مهزنا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت التي والله بما تعملون بصير الله مسني ne dangane da abinda wato ainihin kuke aikatawa ko kuma mai gani ne dangane da abinda kuke aikatawa albasar din ko ya kasance wato gani na ido ko ya zanto wato ana nufin arru'ya alqalbiyya ganin zuci ilimi kenan ubangiji ta'ala mai gani ne dangane da abinda kuke aikatawa sai Allah ta ji
wala in qutiltum fi sabilillahi aw mutum lamaghfiratun min Allah wa rahmatun khayrun mimma yajma'un wala in mutum aw qutiltum la ila Allah tuhsharun فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
وَبَنْجِدِ تَعَالَى وَلَا إِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِمَّا هَرْ أَنْكَ شَيْكُوا وَذَنْ يَعْتَكَ الْمَرْءَ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ كُوكُمْ كُوكَ مُتُوا أَجِدَى بَعَ فَجَنْ يَاكِي تَمْبَى أَمَا دَنِيرْ إِنْدَى غُوبِي زَاءَ كَتَ غَنْغَرْ جِهَادِي زَاكُ فِتَى za a buga tambarin yaki za ku fita ma'ana ko dai aka ce ku a wajen yaki ko aka ce ku a gida in dai da kyakkyawar niyya ne mutuwa din ta zo muku la maghfiratu min Allah to kuna da gafara ta musamman daga wajen Ubangiji wa rahma da kuma rahma khairun mimma yajma'un wanda shine mafi alkhairi sama da abinda masu tara dukiya suke tarawa wato mutum ya zanto mai kyakkyawan niyya fi kilal halayn ya zanto mai kyakkyawan niyya a cikin dukkan hali guda biyu halin zaman gida ko halin fita yaki in yaki yazo za a fita mutun ya fita da kyakkyawan niyyar ya fita ne dan ya da kalmar Allah ya fita ne litakuna kalimatullahi hiya al-ulya idan ko mutun yana zo na zaman gida ya zanto yana zama ne wato bisa ga ibada da bauta ta Ubangiji subhanahu wataala da sa ran ko da gobe jihadi yazo zai iya fita to wanda duk ya mutu a cikin ɗaya daga cikin halayen nan yana da gafara da Ubangiji ta'ala ya masa alƙawali sannan kuma yana da rahama kuma wannan yafi sama da abinda masu tara duniya suke tarawa a duniyar su Ubangiji ta'ala ce wala in muttum aw qutiltum wala in muttum in kun mutu a zaman gida aw qutiltum ko an kashe ko a filin yaki la ila Allah tusharun duka dai wurin Allah za a mayar da ku ba bambanci a ce wanda ya mutu a wajen yaki wani wuri za a kai shi daban wanda ko ya mutu a gida bai je yaki ba shi kuma wani wuri za a kai shi daban gaba ɗaya makomar mutane zuwa ga Allah ne kuma zai mishi hisabi gurgurdan ayyukansu فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك التي من ذو صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله تبو درهما تم ثمن دا أبنجي تعالى يمكا لنت لهم سيكا تنتومي توسسا واقف حبانكا لفظ فبما معلمين سكا في الباء تنن سلاتي abin nufi koda babu ita ma'ana za ta tsaya daidai da batin da ke cikin fa bima naqadhihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah fa bima naqadhihim mithaqahum la'annahum daidai da matin da ke cikin qala amma qalilin la yusbihunna nadimin fa akhadhathum as-sayhatu bil haqq to kaga dukan matin da ke cikin nan sai lafi abin nufi an qalilin la yusbihunna nadimin fa bi naqadhihim mithaqahum la'annahum amma matin an zo da ita don karfafa zance kamar haka ne nan fa bi rahmatin min Allah ne sai aka kara ma don karfafa zance lalle saboda rahama da Ubangiji ta Allah ya maka ta musamman lin talahum sai ka zama mai taushin mu'amala tsakaninka da sahabbanka wato daga lana yalinu linan walayanan masdarin kalmar al-lin ko al-layan fi'li madi din salana mudari'i yalinu abinda yake nufi tausasa mu'amala ma'ana dan saboda rahama da Ubangiji ya maka sai ka zo mai taushin mu'amala tsakaninka da sahabbanka domin inda wani ne yadda suka gudu suka bi shi a filin Badar suka gudu suka bar shi da yayi zuciya ya kore su amma tare da haka sai ka rinka kiransu tare da haka san ka rinka nema musu afuwa a wajen Allah cewa Allah ya yafe musu. Walau kunta faddan ghaliz alqalb, inda ka kasance faddan, daga fadda yafizzu fizazan wa fazazatan, alfazazatu wato kaushin zuciya, rashin rahama, rashin tausayi. Law kunta faddan, inda ka kasance mai kaushin mu'amala, ghaliz alqalb, mai ikasasshiyar zuciya, lam faddu min haulik, da sun dare sun barka sahabbai da kowa ya tafi. Amma saboda baka da kaushin mu'amala, kana da taushin mu'amala, sannan kuma baka da ikasasshiyar zuciya, zuciyarka akwai rahama da jin kai a cikinta, baka zanto ghaliz alqalb ba, to dan saboda haka sai kasance sun kasance tare da kai, basu dare ba. Wannan aya tana nuna kyakkyawar mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa mutum ne hakuri, mutum ne mai kyautayi, mutum ne mai yawan kyauta sallallahu alaihi wasallam, mutum ne mai haɗiye fushi, abinda duk kai masa zai iya hakura. In kaga manzon Allah ransa ya ɓaci, to ba shi ka keta wa mutunci ba, ba shi ka ne muka cutar da shi ba, ka yi wani abu ne da ya shafi wato ainihin janibin Ubangiji. In akan dokar Allah ne, manzon Allah ba zai ji tausayinka ba. Amma akan abin da ya shafe shi, shi karan kansa sai ya yafe, sai ya haɗe. To haka ake son kowa ya zama. In an ga ana rigima da kai, to an taka dokar Allah ne. An yi watsi da wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ai rigima da kai, ka tayar da jijiyar wuya. Amma dan an taka ka, dan an zubar maka, dan an barar maka, dan an kifar ma, dan an yi ma ba daidai ba, yo ai kuma kana yi wa mutane ba daidai ba. Ya so nawa zaka yi wa mutane ba daidai ba? Wata rana ina cikin tukin mota, bisa ga tsotsayi ba da niyya ba, ban sani ba, sai sai na shiga kwana ba tare da na nuna alamar shiga kwana ba. To wanda yake bi na dan bus ne, sai ya zage ni. Sai na shiru wance kuma ba, sai na bi shi bayan ya je bus stop ya tsaya, sai na ce dan Allah tsakaninka da Allah daga yau da safe zuwa yanzu sha biyu rana, so nawa kai wa mutane haka? Sai wani cikin motar ya fashe da dare, ya ce ai daga inda ya dauko ni zuwa nan yayi sau goma. Sai ce to kuma dan na ba sau ɗaya, ka bari ni ma in dana mana, me ya zaka zage ni? Duk da ba da niyya ne ba, amma me na fushi a ciki? To ye dariya ya bani hakuri, shike na aka wuce a haka. Ala kulli hal, dai in kai wa mutane ba daidai, in mutane sun maka ba daidai ba, kai ma kana musu ba daidai ba. To yadda kai kake so a yafe lokacin da kai wa mutane ba daidai ba, ai ya kamata kai ma ka yafe musu in sun yi maka ba daidai ba. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yafewa karamci sallallahu alaihi wasallam. Tafuhun anil jani wa qad yatawaqqafu يلين بإذن الله حينا ويعنف بشير نذير مؤثر متأطف له الديمة الهطلاء والعطل الرهب صلى الله عليه وسلم. متن زي كيتا متى إياكا كما ياسني أما زي كود كي كمر بأي كومي با ونلوك تين يزرجيكا ونلوك تين يهقولي يغسين آية تازرجيكا يا زرجيكا دن يجارة ما بادن كاري كان سبا بادن كاري حكين سبا بادن رامو با ba dan yayi fushi ba sallallahu alaihi wasallam. Haka dabi'a su take tsira da amincin tabbata gare shi. Allah ya ce walau kunta faddan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum, kai musu afwa, wastaghfir lahum, ka nema musu gafara, wa shawirhum fil amri, ka nemi shawarar su cikin lamari. Jerin waɗannan kalmomi suna da banƙaye, sun gudu a wajen yaki, tunda sai gudu sun yi laifi, tunda sun yi laifi akwai buƙatar ka nema musu afuwa, sai Allah ya ce fa'fu anhum. Sai manzon Allah ya ce ya Ubangiji kai musu afuwa, sai Allah ya bada labari wa laqad afa anhum, Allah ya yi musu afuwa. To kuma sai a roƙa musu gafara, wastaghfir lahum, roƙa musu gafara dai kuma a sake wanke su banda wannan laifin wani ma in akwai. Manzon Allah kuma ya roƙa musu gafara. To tunda an riga an yi musu afuwa, an roƙa musu gafara, kaga kenan sun zama ahlan li an yustasharu, sun tantance yanzu in za su yi wani abu, suna da matsayi na hankalin da za a nemi shawarar su. Shi ne sai ce wa shawirhum fil amri, kai shawara da su cikin lamari. Waye zai shawara da wani? Sahabbai ne kamata su yi shawara da manzon Allah, ko shi ne kamata ya shawara da su? Domin wanda yake da zurfi na tunani da hangen nesa mai yawa, shi ya kamata a nemi shawara. Wanda yake da karancin haka, shi ya kamata ya nemi shawara. To annabi kan za a kwatanta shi da wani cikin sahabbai wajen zurfin tunani da kaifin hankali? Ba yadda za a kwatanta shi da wani, amma sai aka ce ya nemi shawara a wajensu. Malamai suka ce hikimar cewa ya nemi shawara a wajensu don ya sunnanta mana neman shawara. In ya zanto shi da kansa sallallahu alaihi wasallam an ce ya nemi shawara, to ashe kai kana da bukatar shawara, ni ma ina da bukatar shawara, ke ma kai ma kowa ma na da bukatar shawara cikin lamari. Ina fata an fahimta. Waɗansu kuma suka ce hikimar neman shawara din ba wai dan ya sunnanta mana kadai ba, a'a ka nemi shawara a wurin su cikin al'amarin da ba saukar da wahayi ba. Duk abin da ake akwai wahayi akai, akwai nassin aya akai, to ai ba bukatar shawaran wani kuma, sai dai ai aiki da aya. Waɗansu malaman suka ce ka nemi shawaran su cikin abin da ya shafi dabarun yaki, saboda mutane ne daban-daban sahabbai, wancan daga wancan kabila, wancan daga wancan kabila, wancan daga wancan gari, wato gaba ɗaya zama na Madina. Sai aka tara mutane masu ƙwarewa a cikin rayuwa da fannin rayuwa daban-daban. Shi yasa da aka zo Ghazwatul Ahzab, sai Salman al-Farisi yace akwai dabarar yaki da muke mu mutanen fasha, ko Larabawa ba ku san ta ba, manzo Allah yace wace iri ce? Yace idan muna jin tsoron abokin adawa zai shigo garin mu, sai mu katar rami mu kewaye garin mu, ta yadda dawakin ba za su iya shigowa ba. Kafin su shigo mun farga, sai kuma kuffuya a cikin ramuka, kafin ma su gama mun yi masa illa mai yawa. Manzo Allah yace haka ne, yace haka ne, sai manzo Allah yace ayi rami a zagaye Madina. Manzo Allah da kansa ya rinka daukar diga yana sarawa da shawaran Salman al-Farisi a Ghazwatul Ahzab. To kaga kenan, wa shawiruhum fil amri, cikin dabarun yaki zaka iya neman shawaran mutane, ka ji kowa irin basirarsa, kowa irin hankalinsa. Akwai wanda ya iya kwari da baka, akwai wanda ya iya igwa, akwai wanda ya iya harba roka, akwai wanda ya iya kaza, akwai wanda ya iya yaki na sahara, akwai wanda ya iya irin gorilla hodin nan, wato sarika noke, kai farmaki ka dan buya, ka fito ka kai hari ka sake buya, sai ka nemi dabaran kowa, sai ka tsara experience daban-daban, sai a matsayinka na komanda sai ka amfana da dabaran kowane soja. Shine ma'anan wa shawiruhum fil amri, ka nemi shawararsu cikin lamari. Fa iza azamta, idan ka riga ka kulla niyya, fa tawakkal ala Allah, to kuma ba sake shawara karo na biyu. Da an fito daga ɗakin shawara aka riga aka ɗauki mataki, to ba a sake ka, wani ba zai kawo shawara ta biyu ba, kuma sai dai kawai a tafi haka. Fa tawakkal ala Allah, sauran Allah ya karasa muku. Amma in zaka tsaya sai ka ji ta bakin kowa, to ba za ka je ko ina ba, dan abinda wani ya gina sai wani ya zo rushe, abinda wani ya gina sai wani ya rushe, sai ku kwana kuna shawara ba ai komai ba. Da haka idan an zo ɗakin shawara ba kowa sai yayi magana ba, da masu hankali sun kawo shawara aka ji kwakkwara ce, kusan 80 cikin 100 na mahallarta taro kuwa ce kai gaskiya wannan kan tayi, to ba za a bata lokaci ba, sai a zarta a ci gaba da aiki. Amma in aka tsaya ana nan kafin a tashi taro, sai wani ya zo rushe ta, sai ku yi ta taro tun karfe 6 na safe har karfe 6 na yamma, ba ku samu sakamako ba. Shine ma'anar fa iza azamta wa tawakkal ala Allah. Shi yasa ƙwararre wanda yake gudanar da taro shine wanda ya iya karɓar shawaran mutane. Da ya ji shawara kwakwara sai ba zai yi takin da su, ba zai tsaya a wuce ba. Da wani ya daga hannu ya ce kan wannan ne, in dai wannan neman wuce, sai dai in wani abu ne daban, ajanda ta gaba. Amma in ka tsaya zaka baiwa mutane dama karamar ajanda daya, sai ai kwana biyu ana shawara. Ma'ana har abokan yaki su zo su kashe ku, kuna ta shawara ba ku gama. Fa iza azamta fa tawakkal ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin, lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son masu dogaro a gare shi, dan haka ka dogara a gare shi. Akwai magana da Imam Al-Qurtubi ya nan mai kyau, na so in dan karanto mana wani bangare daga cikin ta, dan ta cike mana gibin da zamu samu a tafsirin wannan aya. Hikaito wayi daga Ibn Khuwayz Mandat, dai daga cikin manyan malamai ne na mazhabar Malikiyya, yace wajibun alal wulati mushawaratul ulama fi ma la ya'lamun, wajibi ne akan al-wulati, shugabanni, gwamnoni ko shugabanni na kasa ko shugabannin ƙananan hukumomi ko sarakuna, wajibi ne akan su mushawaratul ulama, neman shawaran malamai masana addini, fi ma la ya'lamun, cikin abin da su ba su da ilimi akai, wa fi ma ashkala alaihim min umuri din, da kuma duk abin da ya rikitar da su na lamarin addini, kafin su sanya doka, kafin a kai majalisa, majalisa ta amince, wajibi ne malaman addini su sanya baki, su yi wa abin mahalli cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah. Wa wujuhul jayshi, kuma wajibi ne shugaba ya nemi shawara wajen yadda zai tsara sojoji da tsaro a kasa, fi ma ya ta'allaqu bil harbi, dangane da yaki. Dai dan shugaba baya da mashawarta tsofaffin general general waɗanda suke da wani tarihin yaki a baya da ƙwarewa ta fuskar aikin soja, ko da an yi musu ritaya akan nemi shawarar su, saboda su kawo dabarun su na da a hada da dabarun yanzu. Wa wujuhun nas fi ma ta'allaqu bil masalih, cikin da abin da ya shafi gyaran gari, sai nemi masana a kowane fanni, ƙwararru ta kowane fanni na rayuwa, ta kiwon lafiya ya nemi ƙwararru ta fuskar kiwon lafiya wanda sun yi shekara 20, shekara 30 a fannin kiwon lafiya, kafin dukkan wani abu da zai zartar. Ta fuskar tattalin arziki ya nemi masana ta fuskar tattalin arziki, sannan ya nemi tsofaffin ƴan kasuwa wanda su ba karatun abin suka yi ba, a aikata suka yi shi, malaman jami'a sun yi shi theory, waɗannan kuma sun yi shi practically, sun yi fatauci, sun shiga kamaru, sun shiga chadi, sun shiga inane, sai ya nemi shawaran kowa, duk ya haɗa ya ji. yaya ake kukkulla abu idan shugaban Allah ya masa baiwa haka yake zama kuma ba wai tsaya zai yi mulki ba ya aika mata takarda na neman ka shi zai nemi ina ne gidanka yake cikin duhun dare ba wanda ya sani ya zo wajenka neman shawara kai ma sai ka fi sakin jiki amma idan ka ga yace mutum yaje shawara wajenka ya je kai kana zaune ka saba da AC shi kuma da jin sanyi na muku Allah yake ba zai ga mai fita bai saba da AC ba to kai ka je gidan sa mana ka dan ji zafin ko yaya ka ji abin da sauran suke ji abin nufi dai yana da kyau shugaba ya nemi mutumin da yake son shawara a wurin sa shi da kansa ana gane basirar shugaba in ya zanto wato shi ne yake zuwa ya nemi mutanen da ya sai zai amfana da tunanin su da kwakwalwarsu amma idan shugaba kawai ya zauna sai dai kowa zo wajen sa shi shugaba ne babu yadda za a yi amfana kuma da wuya ka samu ya iya zartar da wani abin a zo a gani a cikin harkar mulkinsa wanda da dama masu mulkin mu abin da suke fama da shi kenan yanzu domin dukkan mai mulki lokacin da ya hau mulki in ba wanda Allah ya tsirar ba daga lokacin da aka rantsar da mutum duk abokanai na da ya riga ya gama da su yan sababbin abokanai zai yi ba ruwan shi da dukkan wani tsohon aboki ya riga ya fi ƙarfin su yanzu shi shugaba ne su kuma su waɗansu mutane ne daban gama garin mutane ne ya ayyuha nasu shi kuma shi ne shi da haka dan me zai neme su sannan daga lokacin da aka rantsar da shi ba shi ne yake ganin wanda yake so ba waɗanda suke son su ganshi ne suke ganin shi kullum cikin ganawa da mutane har ƙarfe biyu na dare waɗansu shugabanni suna ta ganawa da mutane yau waɗancan su zo gobe waɗancan su zo to kuma ka'ida duk wanda zai kawo kanshi bukatar shi ta kawo shi ba bukatar ka ba kai shugaba amma wanda ka nema da kanka kai shugaba bukatar ka ce ta sa ka neme shi dan ka ji shawarar sa yadda zaka gudanar da mulkin ka lafiya to da wuya ka ga shugaban da yake ganin waɗanda yake so ya gani a wata sau ɗaya amma zai iya ganin waɗanda bai shirya ya gansu ba mutum dubu ko sama da haka waɗanda ba sai ya shirya ya gansu ba waɗanda bukatun su suka kawo su da wuya ka ga shugaban da zai zauna bayan sallar isha'i goma an riga an gama sallar isha'i ya sallama kowa ya shiga gidansa yayi shafa'i da wuturi ya zauna yayi tsayi yayi tunani abin da jihar sa take fuskanta kalubale ta fuskar ilimi ta fuskar kiwon lafiya gyaran hanyoyi tsaro yake daukan wayar kowa ya tsaya yayi tunanin me ya kamata yayi yana roƙon ubangiji ya ubangiji ba ni ikon sauke nauyin al'umma da ka dora mu ya ubangiji wannan amana ba ni daman sauke ta lami lafiya in fita lafiya ba tare da na ha'in tono ba tare da na tono ba da wannan saboda kuma din lagwada ce morewa ce manzo Allah ce kuma khasaratun wa nadamatun yawmal qiyama hasara ce kuma nadama da cizon ya tsane a ranar tashin kiyama manzo Allah na cewa nemi shawarar mutane kai ba za ka nemi shawarar mutane ba ai kai ne aula ka nemi shawarar mutane shugaban kasa kake gwamna kake sarki kake hakimi kake chairman na local government shugaban wani ma'aikata farmstead kake ka nemi tsofaffin ma'aikata yadda za ka gudanar da abin da ke daidai hurumin ka wani darakta ne ko kai wane ne washawirhum fil amr haka Allah ce da manzo Allah fa iza azamta fatawakkal ala Allah idan ka kudiri niyya kai taking decision to fatawakkal ala Allah karka ji tsoron kowa ka dogara ga ubangiji ba yadda za ka yi doka da kowa zai ji dadin ta sai dai za ka yi doka ne da mafiya yawa su ji dadi sai an samu yan tsirari waɗanda ba su ji dadin ta ba ba yadda za ka yi doka da kowa zai dade ita a karan fari mai yiwa ba za a gane amfanin ta ba sai bayan dokar da shekara ɗaya ko da shekara biyu wani lokacin ma sai bayan ka mutu za a yi maka addu'a in dai ka tabbatar gaske ne wannan abu kuma ka tabbatar shi zai kawo gyara ko babu wata hanya mafi sauki sai ita wallahi duk yadda mutane suka ki sai ka cije sai ka yi ta wannan shine shugabanci a cikin shugabanci akwai tausayi ko shakka babu akwai rahama akwai jin kai a cikin shugabanci kuma akwai tauri wani lokacin sai an yi wa mutane da karfin abu sai an yi kamar ana yi da haka yace wa wuduhil kuttabi wal wuzara'i wal ummal fi ma yata'allaqu bi masalihi al ibadi wa imaratiha dole ne shugaba ya nemi shawaran masana ya nemi shawaran ministocinsa ko kwamishinoninsa ya nemi shawaran hatta waɗansu ma'aikata na ƙasa wanda ba su kai matsayin minista ko kwamishina ba fi ma ya ta'allaqu bi masalihil ibad cikin abin da ya dace da gyaran gari wa imaratiha da raya garin da birnantar da shi akwai tsohon ma'aikata da bai kai matsayi na farmstead ba saboda takardar shaidar shi ba ta ba shi wannan damar ba amma ya san aiki a ma'aikatar ilimi akwai a ma'aikatar yaɗa labarai akwai ma'aikatar kiwon lafiya akwai kai sai ka sa a zaƙulo maka su irin wanda sun kware wajen aiki kuma suna da amana duk yadda Najeriya ta lalace ba ma'aikatar da zaka je ka ce yaya anan ma'aikatar fa sai ka dan ce ka eh gaskiya anan ma'aikatar kam in dai ana son gaskiya sai wane daga nan sai wane daga nan sai wane ba ka rasa mutum biyu ko uku waɗanda yake suna da gaskiya suna da amana kuma galibi ma ba a yi da su, amma aikatar ma an kai su wani lungu an ajiye saboda gaskiyar su, saboda su ba za su ci ba kuma ba za su bari a ci kuma su yi shiru ba, to sai a kai su wani wuri a ajiye can a makale daga su sai yanan gizo-gizo. Ofis ɗinsu ko fanka babu, ballantana maganar AC, to kai sai ka nemo irin wannan sai ka fito da su ka nuna su ne mutane. Irin waɗannan shugabannin muke so mu samu wata rana, wanda za su rinka bintiko irin wannan zaratan ma'aikata ɗaiɗai ku ɓoyayyu a ma'aikatu daban-daban wanda yake akwai su masu son gaskiya. Kaza an ce ai wani ustazu ne, wani ustazu ne a wata ma'aikata, ai ustazu ne in the highest order, wato number one kenan daga ci sai na ƙarshe, daga nan sai dai ayyuba ya sidar da muntaha ustaziya kenan. To kai sai ka nemi irin waɗannan, sai ka nemi shawarar su, sai ka kafa su inda ya kamata ka kafa su, sai ya ga an yi wa mutane aiki, sai ya ga komai ya girma. Ina ga sai mu bar ayar haka, fa iza azamta fatawakkal ala Allah, idan ka riga ka yanka niyya zaka zartar da abu, fatawakkal ala Allah, ka dogara ga Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, ubangiji ta'ala yana son masu dogaro a gare shi. Sai aya ta gaba, Allah ce,
yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dha alladhi yansurkum min ba'di wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun.
Ubangiji yace, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum, idan Allah ya baku nasara, fala ghaliba lakum, ba wanda ya isa galaba akan ku. Wa in yakhdhulkum, amma idan Allah ya tabar da ku bai baku nasara ba, faman dha alladhi yansurukum min ba'di, to wane ne ya isa ya taimake ku ba Allah ba? Ba wanda ya isa ya taimake ku sai shi. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, ga Allah ne kadai mu'mine za su dogara, ba za su dogara ga wani wanda yake ba shi ba, subhanahu wa ta'ala.
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
وَبَنْجِدِ سِوَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ أَوْ تَكْرَأَرْ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يُغَلَّ, idan an ce an yaghul bai dace ba ga annabi an yaghulla yayi ha'in, idan an ce an yughalla bai dace ba ga annabi an yughalla a dingina masa ha'inci, wani ya ce annabi yayi ha'inci, kaga kowace qira'a dai tana da ma'anarta, kuma karshe ma'anar tana kuma hada wani. Wa man yaghlul, dukkan wanda yayi ha'inci, ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah, zai zo abinda ya ha'inta din ranar tashin kiyama. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, sannan kowace rai a cika mata irin abinda ta aikata. Wa hum la yuzlamun, su halitta ba za a zalunce su ba a ranar tashin kiyama. Lafazin ghalla mudari'insa ya ghullu daga al-ghulul ne, al-ghulul shine mutum ya dauki wani abu na dukiyar ganima kafin a raba, to sai a ce yayi gululi, wato nau'i ne keɓantacce na ha'inci. An je wajen yaƙi an samu ganima, kana da rabo a ciki a matsayinka na wanda aka je yaƙin da shi, amma haramun ne ka ɗauki wani abu a ciki kafin a baka naka kason, sai ka jira har sai an baka. Ɗauka kafin a raba shi ne gululi. To ya tabbata cikin sunan na Abi Dawud daga Abdullahi ɗan Abbas, Allah shi ƙara yadda a gare shi, yake cewa bayan an kammala yaƙin Badar, cikin abin da aka tara na dukiyar ganima, sai aka nemo ta qatifatun hamra, wato kamar wata katifa ja. Qatifa dai wani abu ne da ake shimfidawa a kwanta akai, wani lokacin a kwanta da rabi rabi a rufe da shi, shine qatifa, wanda da Hausawa suka hausantar da kalmar suke cewa katifa, qatifa ne. To sai aka nemi qatifa hamra, aka rasa inda take, sai waɗansu daga cikin sahabbai suke cewa la'alla annabiyya sallallahu alaihi wa sallama akhadha, mai yawa manzon Allah ya dauka. Su sun faɗi haka ba don jingina manzon Allah ha'inci ba, a'a suna ganin cewa a matsayinsa na shugaba yana da yanci na ya ɗauki abu a cikin ganima kafin a raba. Ina fata an fahimta. Sai Allah ya saukar da wannan aya, yace wa ma kana linabiyyin an yaghulla, bai dace ba ga annabi ya ɗauki wani abu cikin ganima kafin a raba. Annabi kansa in bai dace ba, to ina ga sauran mutane. kowa ma kana li nabiyin an yughal, bai dace ba ga annabi a jingina masa cewa ya dauki wani abu cikin dukiyar ganima kafin araba. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama, dukkan wanda zai dauki wani abu cikin dukiyar ganima kafin araba zai zo da abin da ya dauka din a rataye a wuyan saranan tashin kiyama. Da haka hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari, wani mutum cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama ana ce da shi kirkiratu, wanda manzo Allah yana sa shi cikin masu tsaron kaya ko masu daukar kaya ko masu gadi na kaya, sai ya mutu. Da ya mutu sai manzo Allah ce huwa fin nari, yana cikin wuta. Kaji fa yana cikin waɗanda suke stoki fa na manzo Allah fa, amma manzo Allah ya ce yana cikin wuta. Sahabbai suke ta mamakin me ya faru. Da aka bincika gidansa sai aka samu wata riga da ya sata cikin dukiyar ganima kafin araba, ita ce sanadiyar shigar sauta. Haka hadisi ya tabbata cikin sahihi Muslim, an kammala yakin Khaybar, sahabbai suka zo suna kallon waɗanda suka mutu a wajen yakin, suna cewa fulanun shahid, fulanun shahid, fulanun, su nuna wane ya yi shahada, su nuna wani ma su ce wane ma haka, har suka zo kan wani suka ce wane ma, sai manzo Allah ya ce kalla inni ra'aytuhu fi an-nari fi aba'atin ghallaha, yace yana cikin wata na hango shi cikin wata dangane da wata riga da ya sata, babban riga ko jamfa babu ya sata, riga fa ba wando, a sakamakon ta yana cikin wutar jahannama. Kuma gashi ya je yaki tare da manzo sallallahu alaihi wasallam, amma manzo Allah ya mutu barazana da shiga cikin wuta a ranar tashin kiyama. To dan Allah, babban riga idan mutum ya sata a ce yana cikin wutar jahannama, to ina ga sauran ababai da ake sata? Asalin gululi kenan shine mutum ya dauki wani abu na dukiyar ganima kafin araba. Waɗansu malamai sun fadada ma'anar gululi, suka ce dukkan wani almalul am, dukiya ta mu ta mu duka, ba wai sai ta ganima ba, duk dukiya ta mu duka. Kaga dukiyar karamar hukuma ce ta mu duka ce mu ƴan asalin karamar hukumar, dukiyar jiha ta mu duka ce mu ƴan asalin jiha, dukiyar ƙasa ta mu duka ce mu ƴan asalin ƙasar, dukkan dukiya ta mu duka. Idan mutum ya ɗauki wani abu a ciki kafin a tantance ka sansa sunan shi, ya yi gululi, domin dukiyar ganima ma ai ta shafi dukkan mayakan, inda ya yi haƙuri kila a cikin rabo za a bashi abin da ya fi wanda ya ɗauka, amma tun da ya ɗauki wancan komin ɗan kaɗan ɗinsa sai aka lissafa cewa ya yi gululi, to haka dukkan dukiya ta mu duka in wani ya ɗauka shi ma ya yi gululi. Da haka a nan gurin Imamul Qurtubi cikin tafsirinsa ya kawo cewa daidai da kyauta da ake bai wa manyan jami'an gwamnati ta shiga cikin gululi. Yace wa min al-gululi hadaya al-ummal, an kawo wani sabon commissioner a ma'aikata, an kawo wani sabon farmsec a ma'aikata, an kawo wani sabon commissioner yan sanda ko director na SS, sai kungiyar yan kasuwa su kai masa gaisuwa, akwatunan talabijin da agoguna da takalma da buhunan shinkafa da na masara, ba haka ake ba? Shi kuma sai ya karba albarkar office, ba haka ake cewa ba? Gululi kenan, gululi kenan. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama, duk wanda ya karba sai zo da abin da ya karba din ranar tashin kiyama a rataye a wuyansa. Wanda ya karbi bandaran shadda zai zo da bandaran shadda, wanda ya karbi talabijin zai zo da kinkimi mai talabijin sharp ko national ko ma wace ce a rataye a wuyansa. Aiki ya baci. Yace wa hukmuhu fil fadihati fil akhirati hukmul ghal, Imam al-Qurtubi yace kyautar da za a baiwa jami'in gwamnati ya karba gululi ne, sannan hukuncin abin wajen fallasar da za a yi wa mutum a tashin kiyama kamar fallasar da za a yi wa wanda ya saci dukiyar ganima. Sai yace me? Rawa Abu Dawud fi sunanihi wa Muslimun fi sahihihi an Abi Humayd as-Sa'idi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ista'mala rajulan min al-azd yuqalu lahu ibn al-lutubiyya. Imam Abu Dawud da Imam Muslim sun rawaito hadisi daga Abu Humayd as-Sa'idi, Allah shi kare da gare shi, yace manzon Allah ya nada wani mutum cikin kabilar Azd ana kiran shi da suna Ibn al-Lutubiyya ala sadaqa, ya sa shi a ma'aikata masu karban zakka, a ma'aikatar tare zakka da raba ta ga talakawa da kasafinta. Fada'a, an tura shi ya karbo zakka a wani gari sai ya zo, faqala, sai ce haza lakum wa haza uhdiya li, wannan shine zakkar da bayan Allah suka bani in kawo, wannan kuma da gani a gefe guda kyauta ce suka bani. Faqama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama ala al-minbar, manzo Allah bai masa magana shi da shi ba, sai ya hawo kan minbari dan kowa ya ji maganar ta shafe shi ta shafe sauran. Fa hamidallahi wa asna alayhi, ya gode ma Allah ya yabe shi, innal hamdalillahi kana har zuwa ƙarshe. Wa qala, sannan yace, ma balul amili na ba'athuhu, me yasa wani jami'in gwamnati ko ma'aikaci sai mu aike shi mu dora masa aiki. Fa yaji'u fa yaqulu hadha lakum wa hadha uhdi li, sai yazo yace wannan aikin da aka dora mun ne gashi nayi, wannan kuma kyauta ce mutane suka bani ba ni na roke su ba. Sai manzo Allah ce, ala jalasa fi baiti abihi aw fi baiti ummihi fa yanzur ayuhda ilayhi amla, yace to zauna a gidan uwarsa da ubansa mana ya gani in mutane sa ba shi kyauta ko ba za su ba shi ba. Ku yi hakuri in kun ji kaushin harshen, haka nassin hadisin ya faɗa. Ala jalasa fi baiti abihi wa ummihi, kila in ka so ka rage wa abin ƙarfi sai ka ce ya zauna mana a gidan mahaifinsa da mahaifiyarsa, amma da duk ma'ana ɗaya ce. Ko ba haka ba, ya gani shin mutane sa ba shi kyauta ko sa hana shi. Dan Allah, mutane suna bayar da kyauta ga tsohon kwamishina, sai sabon kwamishina, tsohon gwamna sai sabon gwamna, tsohon shugaban kasa da tsohon minista sai tsohon shugaban kasa da tsohon wato sai sabo ake ba abu ya tso, ba abu ya ma'aikacin da aka yi wa ritaya shi ne bawan Allah. Tsohon ma'aikaci da yana rayuwa akan fansho daga ratuti, kudinsa sun makale a waɗansu jihohin ma an yi yakin neman zaɓe da kudinsa. Irin wannan su ne bayan Allah da zaka ba kyautar buhun masara, buhun shinkafa, buhun gero, buhun dawa, buhun suga da azumi akwatin talabijin, dan shi da talabijin sai dai ya gani a talabijin tsohuwa ta shi, amma ba dai wanda ba dai sabuwa ba. To irin wannan su zaka taimaka, to sai ka zo ka ba abin nan. Ai duk wanda ya ba wani babban jami'in gwamnati kyauta, ya ba shi kujerar maka, ya ba shi shanu, ya ba shi agoguna. Ai Hausawa suka ce ba kyauta ba ne a ba ɗan zawara kwabo, uwarsa ake so, ba kyauta ce take sabilillahi ba. Manzo Allah ce, ala jalasa fi baiti abihi aw ummihi fa yanzur ayuhda ilayhi amla, ya zauna a gidansu mai gani za a bashi kyautar ko ba za a yi bashi ba. Sai manzo Allah ce, la ya'ti ahadun minkum bi shay'in min zalika, ba wani mutum da zai zo da irin wannan kyautar a cikinku, illa ja'a bihi yawmal qiyama, fati sai ya zo da wannan kyauta a ranar tashin kiyama. In kana ba'iran falahu ruga, in raqumi ne za a doro masa raqumi aka. Ka san dai ko a wasan kwaikwayo bana jin ka taba ganin wanda ya dauki raqumi aka, to a kiyama za a gani. Wa in kana baqaratan falaha khuwar, in saniya ce tana mo mo shine khuwar din. Wa in shaautatan tayar, in akuya ce tana kuka na me me kukan awaki. Ruga wato ainihin kukan raqumi kenan, khuwar kukan sa kenan, tayar ruwar kenan, wato kuka na akuya kenan. Kuma rafa a yadahi, bayan manzon Allah ya faɗi wannan magana akan minbari sai ya ɗaga hannunsa sama, hatta ra'ayna ufrata ibtayhi, da ya ɗaga hannunsa sama har sai da muka ga kyallin hamatarsa. Kuma qala, sannan yace, Allahumma hal ballak, Allahumma hal ballak, ya Allah na isar, ya Allah na isar, ya Allah na isar musu. Haka manzon Allah ya yi. To yaya? Akwai aiki ke. Amma dan su malamai suna ba da fatawa su ce aya abinda ka sata a karamar hukuma nawa ne, miliyan ɗaya. To a Najeriya tana da arzikin da inda za a yi rabo sai an yi maka ciko, saboda haka yanzu ka ɗauki rabonka ne kana bin bashin sauran. Haka waɗansu malamai suke ba da fatawa ga jami'an gwamnati, idan ka sace wata miliyan ɗaya, miliyan biyu, miliyan uku, menene kuɗin Najeriya sai ya buga, da wanda aka rasa lokacin mulkin wani, da wanda aka rasa mulkacin mulkin wani, da wanda aka rasa yanzu, da wanda ke ƙasa yanzu, da arzikin da ke ƙasa, da man da ake haƙowa, sai ya buga ya fitar da lissafi da calculator cewa ai al'ummar Najeriya makurarsu miliyan 120, to yanzu Najeriya inda za a tara arzikinta gaba ɗaya tana da biliyan kaza, kowane ɗan Najeriya zai samu miliyan kaza. Yanzu kai ka ɗauki ɗaya ko biyu, za a yi muku cikin miliyan 5 ko 6 nan gaba a kiyama. Ma'ana ba ku wannan fatawar shaidan ce, wallahi fatawar shaidan ce. Fatawar shaidan ce, duk wanda ya dada wannan fatawar to ya tabbatar ya ci. Ko waɗanda za su ce maka Allahu Ghafurur Rahim, yo dama waye musu, Allah Ghafurur Rahim ne. Amma maganar shi ne kai zai maka gafara, kai in particular zai maka gafara, kai zai ji kanka, zai ji kan wanda suka dace a ji kansu, zai yi rahama ga wanda suka dace a yi musu rahama, zai yi gafara ga wanda suka dace a yi musu rahama. Ya rage kai ka dace a yi maka ko baka dace ba. fadin kalma ne ghafurur rahim daban da cewa kuma ya gafarta min ko ya gafarta maka ko ya gafarta mata wannan sai in muna da ahliya na a gafarta mana ko a jikanmu ko a yi mana rahama da shi Allah sa mun gane wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama dukkan wanda ya ha'inci zai zo da abin da ya ha'inta ranar tashin kiyama a kansa thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun kowace rai kuma a cika mata abin da ta yi وهم لا يظلمون بذاء ظالمته سبحانه الله تبي
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون
وبنجد يتي أفمن اتبع رضوان الله فين ينزو وند يبي يردن وبنجد تعالى ينمي يردن الله تكما بنغنونسا دا أيوكانسا دا جهادنسا دا قيام الليلة انسا دا أبن دي يردن الله يبي يكي نيما يسامو زي يدي دي كمان باء بسخط من الله كما وند يدعو دا فشن وبنجد وند باية دا كيكيوان نيا باية ايكي نغربا باية مغنغنو نغري wa ma'awahu jahannam ko makomarsa ta zanto jahannama mai irin wannan yayi daidai da wanda za a ce ittaba arzuwanallah ba za su yi daidai ba wa bi'sal masir sir da makoma ta mutumin da ya dawo da fushin ubangiji ta mutumin da aka ce jahannama ce makomarsa Allah ce hum lafazin hum ya shafi mummunai da kishiye su kafirai kenan darajatun indallah darajoji ne a wajen Allah mummunai darajatuhum aliya kafirai kuma darajatuhum safila wato mumani suna da darajoji na sama wata saman wata kafirai suna da darajoji na kasa wata kasan wata domin wadancan wato suna cikin illiyin inna kitabal abrar lafi illiyin wama adraka ma illiyun kitabun marqum wadancan kuma lafi sijjin wama adraka ma sijjin kitabun marqum wato wadannan suna karshen kasa wadannan suna karshen sama kaga akwai bambanci amma dai dukkan su darajatu darajoji ne kashi kashi waɗannan gurgudan imani da aiki gurgudan daraja ta sama waɗancan gurgudan kafirci da mummunan aiki gurgudan daraja ta ƙasa har a je na ƙarshen ƙasa shine inda Allah a wajen Allah sakamakon su kenan wallahu basirun bima ya'malun ubangiji mai gani ne dangane da abin da mutane suke aikatawa sai Allah ta
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
لقد من الله على المؤمنين حقيقة الله ياي بيوا دا نئمة دا من يمن منة المنة بيوا كنقو شوتا hakika Allah ya kyauta ta musamman al-mu'minina akan mummunai iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da ya turo musu manzo min anfusihim dana daga cikin jinsin su su mutane wato bai turo musu mala'ika ba baiwa ce a turo maka mutum dan uwanka dan ka fahimci maganar sa baka bukatar tafinta yatlu alaihim ayatihi wanda yake karanta musu ayoyin Allah wayuzakkihim kuma yake tsarkake su daga mummunan hali zuwa ga kyakkyawa ويعلمهم الكتاب والحكمة سنه يكي كويد سو الكتاب وتوشيني القرآن والحكمة يكم كويد سو الحكمة أبن دي إن كنت نهدي سمن ذو صلى الله عليه وسلم كما يدى إمام الشافعي يفتاتك اللتاف انسى الرسالة باوي رسالة تأبن أبي زيد القيرواني با إمام الشافعي نادى اللتاف بسنة الرسالة يكي تواولا دي داماتك القرآن دا الله يهدى الكتاب دا الحكمة الكتاب دين ينا نفهم القرآن الحكمة دين كمنا نفهم أبن دي إن كنت نهدي ثم من ذن الله صلى الله عليه وسلم كما رديته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ده سوره ira iran wadannan wurare alkitab alqur'ani kenan alhikma kuma hadisi to kaga idan an ce alkitab alqur'ani kenan to menene ayatihi yatlu alaihim ayatihi ayatihi din ai kuma alqur'ani din kenan kenan an ambaci alqur'ani so biyu sai aka ambaci sunna so daya domin yatlu alaihim ayatihi alqur'ani ويزكيهم ويعلمهم الكتاب القرآن كما دي الحكمة كما حديثي سبو دي شيء القرآن سلو بيو أكي بي نكران تدسي دايان بايا وداتر واسي تلر دايان سلو نفركو كو يد كراتونسا إيا كراتونسا سين يتلو عليهم آياته سلو نبيو سنم ما أنسا سين ويعلمهم الكتاب أما شيكو حديثي باء كو يد تلاوسا سيدة أكو يد متم ما أنسا shi yasa sai aka kawo shi wajen at-ta'lim ba a kawo shi wajen at-tilawa ba li'anna at-tilawa qasiratun 'ala al-qur'an al-karim lakinna at-ta'lim shamilun lil-kitabi wal-hikma wato tilawa ana yi al-qur'ani kawai ake tilawansa baka zo ka dauki hadisi ka zo ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu binniyati wa innamal ba za ka yi wannan ba ba za ka yi tilawan hadisi wannan al-qur'ani kake wa wannan tilawar sai dai a san ma'anarsa ya aiki da shi shi yasa yatlu alaihim daga tilawa ne karatu din wa yuallimuhum at-ta'lim sanin ma'ana din kenan ashe qur'ani dole sai mutun ya iya karatun sa kuma lalle qur'ani sai mutun ya san ma'anarsa hadisi kuma da shi ne ake yin hadi wajen gane ma'anan al-qur'ani shi yasa aka raku basu da juna wajen ta'lim wa yuallimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin da ko sun kasance min qablu kafin saukar da alqur'ani la fi dhalalin mubin suna cikin bata wanda yake mabayyani Allah ce mai
awalamma asabakum musibatan qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
ubangiji yace da sahabban manzon Allah awalan ma asabatkum musibatun wato alqur'ani akwai hikima sai a taba maganar yakin sai a bari sai a shiga wa'azi sai a sake dan tabawa sai a sake komawa wa'azi ina fata an fahimta Allah ce awalan ma asabatkum musibatun shin yayin da wata musiba ta same ku kad asabtum mislaiha ko kun samu ribinta har biyu kultum sai ku rinka cewa anna hadha yaya haka ta faru kul sai da su huwa min indi anfusikum abinda ya faru din daga kanku ne ku ne sababin faruwar sa inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai anan malamai sun yi wa ayar fassara guda biyu akwai wanda suka ce wannan aya mujmala ce a jumlata take menene bayanin ta don ma min mujmalin illa walahu bayanun fi kitabillah aw fi sunnati rasulillah me ya bayyana ta ayar wa laqad sadakakum Allahu wa'adahu in tahsunuhum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun ma'ana dan me kuke ganin tunda an kashe ku a wajen yaki sai ku ce saboda me Allah ce sai ku ce anna hadha qul huwa min indi anfusikum ai daga kanku ne kun saba manzon Allah shi yasa sai rashin nasara din yazo idan muka dauki wannan ma'ana a haka menene abu guda biyu da suka samu madadin daya awalan ma asabatkum musibatu yasi yanzu dan wata musiba ta same ku kada asabtum musliha wanda ku kun samu rubunta guda biyu kultum sai ku rinka cewa anna hadha ta yaya haka za ta faru gare mu sallati qul huwa min indi anfusikum ai daga kanku ne ma'ana ku yanzu an kashe mutum 70 a cikin ku kun manta da cewa a yakin Badar kun kashe 70 kun daure 70 ku ko 70 kawai aka kashe ma'ana musibar da ta same ku ku kun yi wa abokanan adawa ribi biyunta in su mutum 70 kadai suka kashe a cikin ku ku kun kashe 70 kun riba ce 70 a matsayin fursunonin yaki 70 da 70 ba 70 biyu ba kenan shine kada asabtum mislaiha ku kun riga kun samu biyun wannan amma da yanzu aka jarrabe ku da rashin nasara sai ku ce dan me ai Allah da ya ba ku nasara a wancan lokacin a yanzu ma yana nan amma yanzu me yasa rashin nasara daga wajensa ne ba daga wajensa bane ba huwa min indi anfusikum daga gare ku ne saboda sabawar da kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kar wanda suka tsaya anan amma sai kuka daukar wanda suka fita daga nan gurin kowa ya tsaya a wajen ala jabalin ruma kenan inda muka faɗa jiya yace ko da kun ga kaza kar ku sauko amma tare da haka hatta idza fashiltum watanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun wannan sabawar ita ta jawo abin da ya faru wadansu malamai suka ce a'a abinda wannan aya take nufi wato da Allah ce huwa min indi anfusikum daga gare ku ne ba wai wancan sabon da suka yi bane ba lokacin da aka yi yakin Badar aka ci nasarar kashe mutum 70 cikin kafirai aka ribace 70 a matsayin fursunonin yaki sai manzon Allah ya nemi shawaran sayyidina Abubakar Siddiq yace yaya waɗannan fursunonin yaki mu kashe su ko mu sa musu fansa kowa ya biya fansa kansa sayyidina Abubakar yace eh mu sa musu fansa shi yafi sai manzon Allah ya nemi shawaran Umar bin Khattab mu kashe su ko kuma kowa mu sa masa fansa Umar bin Khattab yace duk mu kashe su sai manzo Allah ya kira waɗansu sahabbai gefe ɗaya yace yaya zamu mu kashe su ko mu sa musu fansa na tambaye Abubakar yace kaza na tambaye Umar yace kaza sauran sahabbai sun ce gobe bayan shawara Abubakar Siddiq sai wato dai a sa musu fansa sai aka ce to amma sharadin sa musu fansa idan an sa musu fansa sun biya in aka sake wani yakin nan gaba za su kashe mutum 70 a cikin ku irin yadda ku ko karɓan san mutum 70 suka ce sun yadda fansar da za su samu ta yanzu farkon daular musulunci ne ba ta da kuɗin shiga sai ta samu kuɗin da za ta gudanar da kanta in wata shekara ta zo an kashe 70 a cikin mai ba hasara muka ba shahada za su yi shiga aljanna a ba mu duka biyan kaga sun amince da wannan kenan wannan akwai hadisi da yake nuna haka cikin musnad da Imam Ahmad dan Hanbal daga Umar dan Khattab kuma hadisi ne ingantacce Ahmad Shakir ya inganta shi ma'ana kada asabtum mislaiha an gane ko shine ababai da suka faru na kun kashe mutum 70 kun riba ci 40 amma huwa min indi anfusikum ku ne kuka zabi ku karbi fansar wancan mutum 70 su bada kudi su fanci kansu idan an zo kuma a kashe mutum 70 a cikin kun yadda Allah ya kaddara muku haka huwa min indi anfusikum din kenan inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai in ka fassara da wancan tayi duk da cewa da yawa daga cikin malamai sun furin da wannan tafsirin amma wancan hadisi ne musamman na Imam Ahmad hadisi ne ingantacce ko shakka babu ma'ana ayar suna daukan dukkan ma'anonin guda biyu sai Allah ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan kowane irin abu sai ce
wa ma asabakum yawman taqal jam'an fa bi idhnillahi wa liya'lamal mu'minin وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين
وبنجي جيسي وما أصابكم يوم التقى الجمعان أبن دي ساميكو لانن دي جمعو قدا بيسوكا حدوا في لن بدر فبإذن الله حكا يافال دي إذن وبنجي جي باوي الله بيسني بحكا انتفالو دنبا أبن دي كيفالوا أتكي إيكوان سفي أبن دي يسو وليعلم المؤمنين kuma ubangiji yayi haka dan ya bayyana su wane ne mummune na gari a gane su a fili wal ya'lam allazina nafaqu kuma ubangiji yayi haka dan ya bayyana su wane ne suka yi munafunci su ma a gane su a fili kar ku damu da an kashe waɗansu daga cikin ku ko waɗansu sun jigata wanda suka mutu ba su yi hasara ba shahada ce waɗanda suka yi rauni ba su yi hasara ba ƙarin lada ne hikimar da ke cikin haka cikin hikimomi Allah ya bayyana mummune a gane su ya bayyana munafikai ba dan yakin Uhud ba da da dama mutane ba a gane munafikai bane ba amma da aka yi yakin Uhud aka ji maganganun su na bakunan su sai aka gane su dan gaba idan za a yi mu'amala ta mummune tsantsa ba a sa su a to wannan shine hikimar shine waliya'lamul mu'minin dan Allah ya bayyana da mummune waliya'lamul ladzina nafaqu kuma dan Allah ya bayyana da su wane ne suke munafinci amma da ringi ce waliya'lamul munafiqin sai ce waliya'lamul ladzina nafaqu wato waɗanda suka yi munafunci ya zanto kamar wata siffa lazima a gare su. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi, waɗanda aka rinka cewa da su lokacin da za a fita yakin, ta'alu ku zo mana, qatilu fi sabilillahi ku yi yaki dan Allah, awdifu in ma ba za ku yi yaki dan Allah ba ku zo ku kare garin Madina, dan in an kona garin kuma kuna ciki, in an ci garin da yaki an mayar da mutane bayi kuma hadda ku, matan ku za a riba ce, ƴaƴan ku za a mayar da su ku yangu, awdifu in ma ba za ku yi dan Allah ba ku yi dan kare garin ku. Kalu sai suka ce launa alamu qitalan lattabanaku, mu wallahi mun fito daga bayan gari mun dauka duk abin ba fada bane, da mun san fada ne mu ba za mu fito ba. Allah ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman, su a wannan lokacin sun fi kusanci da kafirci sama da kusancin su zuwa ga imani, ma'ana sun raba kafa, mummunai kafirai amma sun fi kusanci da kafirci sama da imani. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, suna faɗin abu da bakunansu irin abin da baya cikin zukatansu, su faɗa abu na imani bayan ba mummunai bane su. Qalu nashhadu innaka la rasulullah, kuma bayan sun san ƙarya suke yi ba haka bane ba. Allah ce wallahu a'lamu bima yaktumun, Allah ya san abin da suke boyewa a cikin zukatansu. Allazina qalu li ikhwanihim, sune waɗanda suka faɗa wa ƴan uwansu. Wa qa'adu, wawu din nan wawul halati, wal hal annahum qa'iduna fi buyutihim, suna zauna a gida suke faɗa wa ƴan uwansu cewa law ata'una, wanda suka fita yakin nan inda sun bi mu sun bi shawaran mu ma kutulu, da ba kace su a filin Uhud ba, mu kaga mun yi wa kanmu kiyamul layl mun zauna a gida mun fita ba, su ma da sun bi shawaran mu da ba kace su ba, haka suka rika faɗa. Sai Allah ya kul yace fadra'u an anfusukum al-maut in kuntum sadiqin, to yanzu ku hana kanku mutuwa inda gaske ne, shawarar ku ta zaman gida ita take hana mutuwa, to yanzu ku hana kanku mutuwa idan mala'ika zo ɗaukar ranku mana. Dan haka rashin fita yaki baya tabbatar da rayuwa, fita yaki baya gaggauto da mutuwa, mutuwa lokacin da ta zo dole ne mutum ya mutu, sawa'in ya je yaki ko bai je yaki ba. Shi yasa wani ke cewa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadat al-asbabu fal maut wahid, wanda ma bai mutu da takobi ba to zai mutu da abin da ba takobi ba, sababban ne suka sha bamban, amma dai mutuwa ita ce mutuwa. Kamar yadda Aliyu na mugi ke cewa sanadi ga waɗansu zaki, wasu ko su mace a tafki, wasu ko sanadinsu yaƙi, wasu ko sanadinsu ɗaki shi zuban musu ba cikin shiri ba, duk dai kowanne ya mutu, wani ya mutu a filin yaƙi, wani ya mutu a ruwa, wani ɗaki ya rufto masa, wani kaza wani kaza, amma dai mutuwa dai is mutuwa guda ɗaya ce, babu wani bambanci, ba ta bamantawa. Shi yasa wani ke cewa wa in takuna al abdanu lil maut huyiat fa qatlu imri'in billahi bisayf afdalu, in dai an tantali gangan jiki ne dan mutuwa to ai mutum ya mutu a filin daga wajen yaɗa kalmar Allah shi yafi sama da ya mutu a gida, mutuwar rago a garke ko mutuwar raƙumi a garken sa. Waɗannan ayoyi ba annan suka tsaya ba, saura da mai gobe idan Allah ya kai mu sai mu tashi akan ragowar dan mu ƙarasa ayoyin yaƙin jihadi. Kafin nan wannan dan karamin littafin da ke hannuna, abin da aka rubuta a ciki kaifa ta'rifu Allah cikin harshen Larabci, wai yaya zaka san Allah. Sannan kuma aka yi wata magana cewa wa tatlubunani fatajidunani in tatlubunani bikulli qalbikum, kristani suke rarraba shi a bakin kasuwa kuma cikin azumin nan, to mun yi haka ne dan mu sanar da ma'aikatan tsaro cewa a bari krista sun tsokani mutane, aka yi fada aka karkace mutane a Abuja, to meye kuma wannan azumin kuma sai an sake wani abu kamar wannan, ya kamata ma'aikatan tsaro su taka abin burki. Ina ga tsokanin fada ce a rinka bin musulmi da ƴaƴansu da matansu har kasuwanninsu ana ba su wannan littafi. Da haka ya kamata lalle jami'an tsaro su zura ido a kai, amma abinda ake ba abin nan, sannan masu hankali cikin shugabannin Kirista su gane cewa ana cikin watan Ramadana mai alfarma, ya kamata su yi rasaktin ɗin filin ɗin mu musulmi, kar su yi wani abin da zai jawo rigima, ba a fatan rigima, fata ake a zauna lafiya, kowa ya yaɗa addininsa, mun tabbatar addinin gaskiya shi zai ci nasara, addinin ƙarya kuma shi zai kare, wanda yake ganin nashi ne gaskiya ya yaɗa ta, amma ba sai ya tsokana faɗa ba. Ubangiji ta'ala ya tabbatar mana da zaman lafiya, kuma muna fatan hukuma za ta ɗauki matakin da ya dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.